Manunia. Babu wanda ya isa, babu wanda ya isa, babu wanda ya isa ɗan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati.
Babu. Tsohon ɗan masokilan tarayyar Najeriya Malam Abubakar Cika da muke nan ke tabbatar da tabkata baibayin tattara dukiyar masu mukaman da yake akwai sababa. Game da shimfiɗa shimfiɗar zaɓuɓɓukan cike gurbi a faɗin Najeriya kuwa wasu masu tsaki ne ke cewa abubuwan da suka faru zaɓuɓɓukan baya ne idan ba a yi sa'a ba za a daɓa.
Ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne mutum nawa aka hukunta kuma suna ina.
Mu aine ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan daman.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabin da yanzu da masar jan tarayyar Najeriya ne sanata Adamu Aleru cewa yake rufe iyakar Najeriya da Nijar fata kare yan kasuwan kasashen guda biyu a kan gaba.
Akwai yan kasuwan mu da yawa sun tsiyace saboda wannan rufe boda din. Kuma dalilin da ya fi saba aka rufe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi.
Wadannan fa so mun ta muka tattatso cikin tarin muryar da za ku za ciki wannan shiri na Manunia. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da ke ta faman ƙara kiba. Shiri na 155 cikin jerin shirin Manuniyan da kan bibi al'amuran gwamnati da siyasa ya dan tattaba. Maganar siyasar kuma amma game da hukuncin kotun ɗaukar ƙara akan ƴan majalisar jihar Plateau ce ta sa barista Elzubar Abubakar ya ci gaba da gaya wa duniya cewa a gaskiya akwai kwaba.
Kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta daɗe da wannan matsalan. Shi kan shi da zaɓen gwamna yana tsayawa ne a kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya. Amma irin mabambantan hukunce-hukuncen da suke bayarwa yasa aka ce lalle su ma gwamnoni sai an kai shari'unsu kamar na shugaban kasa kotun koli. To kaga yanzu wannan ma yanzu ya ƙara nuna dalilin cewar lalle waɗannan na 'yan majalisun ma akwai buƙatan a kai shi kotun koli duk da cewa kotun kolin ayyuka sun mata yawa. Amma in nan ne za a samu adalci to abin da ya fi kyau a kai shi can wurin. Abu na biyu, waɗannan alƙalan kar a ce an yi kakkautar harshe a kansu kawai inda hali a ladabtar da su. Waɗanda aka sa sunansu ɗin nan akan za a kai su kotun koli a sauke sunayensu. Gaskiyar a gani na ita ce 'yan majalisar nan an cuce su kuma an cuci waɗanda suka zaɓe su. Amma a doka ba yadda za a yi sai dai su yi haƙuri a zango na gaba in Allah ya kai mu.
Shi kuwa mafashin baƙi akan al'amuran siyasa Honorable Nasir Garba ɗan tiye cewa yake demokaraɗiyyar ƙasar nan fa tana cike da matsaloli daba-daba.
Ba yadda za a kai maganar demokaraɗiyya da ci gaba sai kayan maganar ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe. Ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe kuma yana zuwa wanda aka yi daidai da dokoki waɗanda dokokin zaɓe da na tsarin mulki na ƙasa suka tadada. Daga inda aka samu yawan mutanen da suka kai ƙara laki za ka ga cewar gaskiya akwai abin damuwa da ita kanta demokaraɗiyya, akwai abin damuwa da hukumar zaɓe, kuma daga baya yanzu shari'un da suka zo akwai abin damuwa da shari'un. Duk waɗannan rigingimu mu 'yan siyasa mu ne muka yi ruwa muka yi tsaki a kan sai mun bi son zuciyarmu. Mu za mu zauna mu yi dokokin nan amma za ka ga sai mu ji musu. Mu riƙa kirari muna cewa ai dai yadda za a aikaci zaɓe a kai ka ƙara yaki, saboda kai a tunaninka cewar dokokin ba sa amfani lalacewar ba ta ɓangare ɗaya ba ce. Amma magana ita ce ɓangare ɗaya da ya fi lalacewa shi ne na ɓangaren 'yan siyasa, saboda suna da dama da za su tursasa waɗannan ɓangaren idan suna son a yi rashin gaskiya.
Game da shimfiɗar shirin shiga zaɓuɓɓukan cike gurbi a gobe Asabar a faɗin Najeriya kuwa shugaban ƙungiyoyi masu zaman kansu a jihar Sokoto Kwamar Bello Shehu Gwadabawa ne ya ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a duba.
Shugabannin siyasa na jam'iyyun siyasa sun zo sun gaya mana a nan cewa wancan lokacin za su ba da haɗin kai za a samu zaɓe cikin kwanciyar hankali zaman lafiya. Sai aka waye gari an samu rigingimu da yawa. Yanzu ne kuma mun dawo mun zauna kowa yana irin maganar nan da aka yi. Shin ina mutanen da aka kama? waɗanda suka yi waɗancan laifukan da ake magana na zabe har aka soke zabe wasurare yanzu haka ma jami'in suna kotu ɗaya daga cikin wasurare da suka kalubale shine zabubukan da aka soke wasurare shine dalilin da ya sa muka tambaye ta ANEC da kuma su hukumar zabe cewa ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne mutun nawa aka hukunta kuma suna ina idan ana kyale mutane wani lokaci suna ikrari kame a kai zabe cewa za su tayar da hankali kuma a kyale su kuma ranar zabe su zo su tayar da hankali sannan kuma a ce ba wani daga cikin su wanda aka kama kaga matsala ce mai zaman kanta wanda ya kamata a ce a kalle ta saboda zabukan za su to gaba
sai dai mai rikon kwayar kujerar komishiniyar zabe a jihar ta Sokoto Hajiya Hawwa Aliyu Kangiwa ta ce kama masu laifukan zabe fa baya cikin hurumin da aka ce hukumar zaben ta taba
mu aine ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan daman idan sun yi investigating za su sa a file su kawo mana file din wane da wane da wance sun yi committee wayannan laifukan mu kuma mu ne dan INEC lawyers din INEC ta ba mu dama mu je ni prosecuting din su a kotu to idan har lalle ba su kawo mana mutanen nan ba da case files din yaya za ni prosecuting
to amma Hajiya wani irin mataki kuke doka misali kamar a ce an kashe bibas ko an fasa akwatin zabe amma yan sanda ba su kawo muku wanda suka kama ba wani irin mataki kuke doka akan haka
a to ba abinda zani in ba su kawo ba sai in sun kawo mana ban isa yanzu inzo in kama ka ba in ce zan yi investigating in kai ka kotu
sai dai kuma game da yaki da cancin rashawa a Najeriya shi tsohon dan masaroki dan tarayyar Najeriya Malam Abubakar Cika Adamu ne yace ai duk wani mai mukami a Najeriya an ta'o bashi kuma ya karba
wannan abin da ta faru ta beta ido zamu je ne kawai ta tarar da mu je mu ya abin da ya faru ɗan Najeriya suka yi cama al'amarin idan kinin buna so ya gyara cancin da rashawa ya faɗi abin da ya mallaka tuku ya publishing din ta me sana'ar shi ya nuna maka factorin da tunan bai ke da shi ba mu ji kofin a factory din yin ruwa bayan da Atiku ke da tar ruwa to saboda haka a gwamnati ya same ta yau ya ce duk ya mayar mu ma da muka yi aikin gwamnati da shubuhar da muka dauka da wanda ma killa haramun ne ba mu san da ita don wasu cikin mu sai kokarin suke yi amma ƙarya muke ce gobe kiyama ba za mu zo a daure ba bayan da Buhari ke tsarkan shi dukkan muran lahira sai mu zo a daure da wanda yake gina tsarki saboda akwai abubuwan da baka tsallake su wallahi
amma an ce ku dawo da kuɗin da kuka mallaka kuna gwamnati to ina kuma haƙƙoƙin ku da aka biya na albashi da sauransu
babu wanda ya isa babu wanda ya isa babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati babu
dawa ne sai yin tsawa
to zo albashin commissioner 400 da wani abu ne dan majalisar tarayya albashin shi 900 ne sai dan alawar da ɗan kai tanya a baka abinda duk kake ganin ana yi amfani da shi wallahi mafi yawanci daga haramun sai shubha mu faɗi gaskiya mun ba mu faɗi yau ba gwamnati tun ina majalisa ina faɗin ta
shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabawa kuma da masajjan tarayyar Najeriya sanata Muhammad Adam Aleru cewa yake rufe boda ko iyakar Najeriya da Niger ya kasar ƴan kasuwa don ko dukiyarsu da dama ta riga ta ruba
to wannan al'amari mu ƴan majalisa da cize ba mu goyon bayan shi lalle ya kamata a boda boda din nan saboda abin ya kawo matsala kware na yin kasuwanci na yin hulɗa da zamantakewa tsakanin mu da mutanen Niger. Niger da Najeriya Allah ya riga haɗa mu. Ko tura mallaka da suka zo sun kasa raba mu ballantana wannan magana ECOWAS. Kuma shi president ɗan Najeriya suka zaɓe shi. Duk abin da zai jawo ma ƴan Najeriya matsala ya kamata ya kauce mashi. In ma akwai matsala to kamata ya yi tsaye ga cewa ya kauda ita. Yanzu wannan rufe boda da aka yi akwai ƴan kasuwan mu da yawa da suka yi asara. Akwai waɗanda sun tsiyace saboda wannan rufe boda din sun dogara ne akan kasuwancin da ake yi tsakanin Najeriya da Niger suna samun abincin da su ci to yanzu kasuwancin ya mutu turoli turoli sun ci ko da kayayyaki da yawa sun kai 1,500 wasu sun wata wajen 6 wasu sun wata 7
a tsaye a wuri guda
a tsaye wuri guda kayan ma wasu sun lalace sun rube mutane sun yi asara saboda haka wannan babban rashi ne gare mu kuma dalilin da ya mu saba aka rufe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi indin magana wai ayi kudi a cikin Niger ai talakawan Niger abin yake musguna ma bisa ga su sojojin da suka karbi hukunci din
ya ka batutun rami ya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabibin dafe mu da mu iko cewa kullun aka kwana aka tashi facitun kwanake su suka sharba domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1211 ne su yi sallamar cikin kujerin da suke kai koda ko sun ce bari su lallaba kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Muhammad Nasir daga jihar Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Mahmud
zaben manuniya Madinar Dauddan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan zaba ni Isa Lawli kara da kan shirin gabatar ne kuma rike cewa sai idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.